Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku Elhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya shaida kungiyar masu bishara na Arewa cewa baya nuna bambancin addini ko na kwaya zarra. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da gefe guda wata gamayyar kungiyar Kiristoci karkashin Pasto Aminci Abu ke cewa Buhari ya gaza.
Dan ka tutan Boko Haram an bashi ajila. Gari ya waye mun ji shi ko yace ai na dan daram.
Shugaba majalisar malamai na GBS Jos Sheikh Muhammadu Sani Yahaya Jingir a gagarumin wazi Abuja ya soki lamirin masu tada fitina da fakewa da addini.
Ba addinin da zai cewa wani aje ai fadan kabilanci ko ai kashe kashe sai dai yace ai gaskiya ai amana kuma yace ai kashe kashe ai kabilanci wannan ba mai addini bane dan damfara ne Allah ya kare mu.
Gwamnatin Najeriya ta fitar da jerin sunayen MPDP da ake tuhuma da almundahana. Kakakin shugaban PDP Shehu Yusuf Kura yayi martani.
Babu wata hukuma da tace yau ga wani dan PDP ya saci kudi. Ko zaka hana APC ta yi wannan babato ta karairayi ba.
Daidai lokacin da yan sanda ke cewa sun kama wadanda suka arce daga yari kan batun dino mai layi. Allah yayi wa Sanata Bukar Mustafa Raduwa. Nasiru da Malik Kamara Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, to yanzu za mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne shugaban 'yan shi'a shiyar jihar Katsina, Sheikh Yakubu Yahaya, da kuma Rabaran Numau Sani daga jamhuriyar Nijar. Ga Sheikh Yakubu Yahaya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Duk in kaga wannan rigingimun da suke faruwa, sai mun yaki wani sannan mu samu iskan shaka. Filin gini yayi mana kadan ne, dazuzzukan nan fallau inda zaka yi noma kai gini kai abin da sun mana kadan ne, da zamu ce sai mun yaki wani sannan mu iya samun gurin zama ko abin nan arzikinka wanda Allah ya rubuta maka zaka samu daga tun daga tsirar da ka bar duniya har ka bar duniya. Akwai hannun wani a ciki ballantana ya zama ya toshe maka kafa, ko ni akwai hannun wani a arzikina da Allah ya rubuta mini tun daga farkon zuwa na duniya har zuwa karshe, wanda zai sa hannu ko ya rage ko ya hana ko ya dakile shi. Kaga duk wa'annan in ka duba za ka ga cewa to ainihin kawai tsaban son zuciya ne. A'a, akwai wa'ansu mutane wa'anda su ba addini ya dame su ba, ba ruwansu da addini. Abin da ya dame su shine menene za su samu na duniya, ko mukami ko tarkace. In mukami ne sai a ce to ai Yarbawa sun fi samun makamai, dan mai dan arewa shi bai samu ba sai dan kudu maso yamma. Ko kuma a Ibo sun fi samun makamai, dan mai Ibo zai samu mukami iri kaza da kaza, shi ko dan arewa bai samu. Ko kuma 'yan arewa su suke da shugaba, shugaban kasa da sali ko wani abu kama da haka, dan menene zai zama su kadai ke da komai da komai. Haka ba magana addini bane, magana me zan samu ne, magana duniya ce, magana biyan bukata ne. Kuma ta wa'annan masu da'awan addini suna cewa wai suna addini da musulmi da kirista da bayahude ne da wane ne, ba wanda addinin sa ya halasta masa ya zubar da jini, ba wanda addinin sa ya halasta masa ya kwashe dukiyar al'umma. Amma kuma abin da ke faruwa kenan, musulmi ke kashe musulmi ko ya kashe kirista, ko kirista ya kashe musulmi, ko kirista ya kashe kirista, ko haka dai gashi nan. Dan an dubi matsalan Fulani da makiyaya, bai kamata a samu rashin jituwa tsakanin Fulani da makiyaya ba. Ko ba komai a tarihin kasar nan yadda muka fahimta tun kamun zuwan Bature, zamu ga cewa su mazauna wannan yanki na arewa wanda galibin su Hausawa ne, to su ne kaman masu masaukin baki, su suke da kasa, su suke da wurin noma. Su kuma Fulani waɗanda galibin su ba suna zama wuri ɗaya bane, suna yawatawa ne, amma in suka ga wuri yayi musu sukan zauna. Su suka zo mana anan da arziki na kiwo da kuma ilimi na addini musamman. Saka bai kamata a ce da masu masaukin baki da waɗanda suka kawo alkhairi kuma ana rigima ba, bai dace ba. Saboda haka Fulani ya kamata su zama sun dauki matsayin su na manya, su kuma waɗannan a matsayin su na masu masauki su ya kamata su mutunta juna. Mu da a tunanin mu bamu taba tsammanin ko shedan zai iya hada Fulani da mazauna wannan yanki musamman Hausawa wanda su ne manoma galiban. Bamu taba tsammanin ko shedan zai iya hada su ba, saboda an riga an cuɗanya an zama abu guda. Manoma da ku da Fulani ku sa hankali da kyau, ku lura ku gani. Ya kamata Fulani da manoma su yi ma kansu fada, shi wannan da ake da noman nan da ake ana yin shi ne don rayuwa ta ci gaba, ya zama to ainihin ci gaban rayuwa ne. In kun tafi kun bar ƴaƴanku da jikokinku, su wa'annan ƴaƴan da jikokin za su alkinta abin da kuka bari, kamar yadda aka bar muku kuma kuka ci gaba da shi. To in ya zama kuma an samu irin wannan, to a ina ne za a tsuguna a yi noma, a ina ne kuma za a tsuguna a yi kiwo. in yazo kage shikenan sai zama an waye gari kawai duk abubuwa sun tabarbare ba mai cewa wani bari ba mai ganin mutuncin wani ba mai ganin girman wani sai kuma a waye gari an biya bukatan wayansu wallahi Allah wadanda suke da guri na su haifar da irin wannan don su cimma wata manufa a boye
shi ma rabaran numawo ya ce
ina salama ga dukkan masu sauraro daidai wannan lokaci ko da ma musulmi ko kuma krista wadanda suke sauraron mu kuma suna dama da zarfi na su sauraro mu kamar haka abinda zan iya kira ga ƴan uwa musulmi da kuma ƴan uwa krista mu kusanci juna domin wannan lokaci idan aka san juna ku yana taimaka domin a kyautata zaman lafiya wannan lokaci nisa da junan mu rishin sanin junan mu yana sa mu mai abubuwa da suke kawo tashin hankali wanda kuma naugani da to ganewa a cikin ko waɗannan addinai ko kristanci ne ko musulunci ne babu ko a cikin alkurani ko kuma a cikin kristanci inda ake kiran mu ga mai tashin hankali ko kuma nuna tashin hankali dan haka kiran mu ga ƴan uwa waɗanda suke ƴan uwan mu musulmi da krista mu kyautata zaman lafiya idan babu zaman lafiya babu ci gaban ƙasa yana da kyau ƴan uwa na Najeriya musulmi ƴan uwa krista na Najeriya da ƴan uwa na Niger musulmi da ƴan uwa na Niger krista mu kyautata zaman lafiya na tabbata Allah yana kamnan Najeriya na tabbata Allah yana kamnan Niger kuma na tabbata nufin Allah ne mu zauna a cikin lafiya da ba nufin Allah bane Allah yana da izini da dama ya halitta yanki na musulmi kawai kadai Allah yana da izini yana da dama da zarafi ya halitta yanki na krista kadai idan zamu yi yaki wai wani ya isa yi mu Allah yaki ne koko shi Allah kasashe ne a cikin littafi mai tsarki na siya ce hannun Allah ba kasashe bane da zai yi aiki dan haka idan zamu yi tunanin mu zamu je mu yi mu Allah yaki muna daukar Allah bai isa ba shi kasashe ne wannan ba tunani bane nagari mu yi tunanin zamu fanshi Allah ko zamu kare Allah ko zamu yi mu Allah yaki koda kai krista ne koda kai musulmi ne baka isa ba kai mu Allah yaki domin Allah ya isa kansa Allah shi cikakke ne ba rabi da rabi bane kuma duk abinda Allah ya fara yana cika shi dan haka mai tsammanin mu zamu yi mu Allah yaki saboda wannan dalili ko wancan dalili wannan kuntata mu Allah ne kuma wannan kamar me zan iya cewa wato kamar muna takaitar da Allah ne muna cewa Allah baka isa baka yi kaza Allah baka isa baka yi wannan Allah baka isa baka yi wancan dan haka dan Allah a saki tunani idan muka saki tunanin mu muka ce mu karfafa zaman lafiya na tabbata duniya za ta je Afirka kuma duniya za ta je Niger da Najeriya domin ta nemi abin da take bukata saboda Allah ya bada shi a cikin kasashen nan nagode bari ubangiji kuma ya sa mu sauraron ku albarka ya kuma iya canza tunanin ku da yake shi mai iko ne mai ikon masu iko kuma shi mai komi ne kuma mai kowa.
Tunan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.